بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركمو دا سادوا أولا يمتشي نارانا الحميس واندشين يمتشن 27 ga watan Zulqa'da shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 14 ga watan May 2026 a wannan masallaci na Shamakin Zazzau dake kwana tukurwa a nan cikin birnin Zaria inda muke yin darsa daga lissafin Malam Salih Ibn Abdullah Al-Fawzan mai suna tambihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat wannan shine darasi na biyar insha Allah a cikin wannan littafi zamu tashi inda malam yake magana akan yace al-faslu thalith ahkamun takhtassu bil haidi wal istihabati wan nifasi hukunce hukunce da suka kebanci mata dangane da jinin haila jinin al'ada wan nifas wal istihaba da jinin wato istihaba na ciwo kenan wan nifas da kuma jinin biki na haihuwa abu na farko yace al haidu wa ahkamuhu hukunce hukuncen jinin haila al haidu fil lughati huwa sailan lafazin al haid a harshen larabci yana nufin gudana wato kamar yadda jinin yake gudana wal haidu shar'an a musulunci kuma abin da ake nufi da haila kamar yadda aka sani damun yakhruju min qa'ri rahmil mar'ati fi awqatin ma'lumatin min ghairi maradin wala isabatin yace wani jini ne wanda yake fita daga mahaifar mace a wasu lokuta sanannu wanda kuma ba sanadiyan ciwo ko wani rauni ba ba dan ba ta da lafiya ko wani abu ya yanke ta a jikinta ko wani rauni ko hadari ba wannan jini wa inna ma huwa shay'un jabala Allahu alaihi banatu adam banati adam wannan jini wani abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya halicci mata ƴaƴan annabi adam a haka kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha lokacin da take kuka da jini yazo mata a halin aikin haji yace to haka Allah ya halice ku ku mata ki hakuri khalaqahu Allahu fir rahimi Allah ya halice wannan jini a cikin mahaifa litagbiyatil waladi dan ya zama abinci ga jariri fir rahimi a cikin mahaifa waqtal hamli lokacin haihuwa thumma yatahawwalu labanan sannan ya juye ya zama nono na shayarwa ba'da wiladatihi bayan haihuwarsa wannan zancen da malam yayi haka ake faɗan shi amma gaskiya saboda Allah a kimiyance babu dalili game da shi babu dalili na ilimi da yake tabbatar da cewa jinin haila shine abincin jinjiri dan tayi cewa jinin haila shine yake juyewa ya zama nono da ake yaro yake sha wannan magana ana fadanta amma ta saba wa ilimin kimiyya na yau da kullum wanda aka gano abin da ke faruwa shine daga cikin kwakwalwar diyamaci akwai wasu hormones wasu kwayoyin halitta da suke sauka duk wata zuwa mahaifarta wannan kwayoyin halitta idan sun sauka su ne suke zaman jira har a samu wato dugon mani wanda zai zo ya haɗu da su don ya haifar da ɗa to idan kwanakin da ya kamata a iya samun wannan dugon maniyin suka wuce ba a samu ba saboda ba ta da aure ko kuma ba su yi mu'amala da mijinta ba ko wani dalili makamanta haka sai ya juye
ya zama jini, wato ya lalace kenan, ya degenerate shine yake lalacewa ya zama jini. Wato akwai abin da ake cewa ovulation, akwai abubuwa da yawa, bana so na shiga cikin wannan kimiyyar. Su shine yake faruwa idan Allah yayi zata dau ciki a daidai wannan lokacin, zata mu'amala da mijinta ya bada gudumawa kwayoyin sa wanda zasu hadu da wannan kwayoyin halittar nata, sai su haifar da ciki. Daga nan kuma ciki ya ci gaba da gudana yadda aka sani. To idan ba a samu wannan ba duk wata, to waɗannan kwayoyin halittar su ne suke mutuwa, su lalace, su zama wannan jinin. Kamar da Annabi yake cewa inna damal haidi damun aswadu yu'rafu, wani jini ne baki, ne yasa yake yin baki, saboda ya riga ya mutu babu rai a jikinsa. Kamar da ke ga koda jinin yankan rago ne aka yanka shi, yanzu in ya fito zaki gan shi jazir, amma da zai kwana irin ya bushe din zaki ga yi baki, saboda kwayan halitta da ke jikin shi sun mutu. Zai yi baki kuma zai yi wari, kamar yadda jinin haila yake yin baki kuma yake yin wari, saboda babu rai a tare da shi. Sannan abinda ya tabbata a kimiyyance shine cewa abincin da yaro yake ci, abinda yaro yake bukata idan yana cikin uwarsa, yana bukata abubuwa da yawa. Akwai nutritions, su ne kwayoyin halitta abinci da yake ci. Akwai oxygen, iska da yake shaka. Sannan akwai kuma sauran abubuwa na life support wanda suke sa ya rayu, shine bacci da maman shi take yi, da farkawa, ta tashi ta yi nan ta yi can, ta numfasa, ta sha ruwa, ta je ban daki, ta biya bukata, ta fito, duk wannan abubuwan da take yi na yau da kullum, yaron shi ma yana da bukatar su, sune life support dinsa. Sannan yana da bukatar iska, irin iskar da muke shaka a matsayinmu na mutane, shi ma yana shakan ta oxygen. Sannan yana bukatar nutrition, abinci da yake ci. To duk waɗannan yana samun su ne daga jikin abin da uwar take samu. Idan uwar ta ci abinci, akwai wani sashe na abincin wanda zai tafi ta jikin placenta, ta jikin umbilical cord, wato wannan da ake ce ma cibiya, wannan igiyar cibiya ta jikin placenta uwar mahaifa, zai tafi ya juye zuwa sinadarin da zai shiga cikin jikin halittar yaron, daga abincin da take ci, haka daga ruwan da take sha, haka daga iskar da take shaka. Duka wannan shine abin da ya tabbata a kimiyya. Allah shine mafi sani. Saboda haka babu dalili akan wannan magana, duk da yake ta shahara ana fadin ta. Ayi hakuri, na san za a ji magana wata iri ko saboda an saba fadin haka. Amma amana ce ta abin da Allah ya sanar shi mu dan kankani, wajibi ne mu fade shi yadda muka san shi. Allah ya gafarta mana gaba daya. Saboda haka shi yasa zaki ga matar da idan tana da ciki take rayuwa mai kyau, wato hankalinta na kwanci, tana cin abinci mai kyau, tana samun hutu, zaki ga cewa ɗan da ke cikinta ya fi girma lafiya lau, ya fito lafiya lau. Matar da kuma take shan wahala, watakila akwai damuwa ko baƙin ciki ko wani fitina da take ciki ko wani rashin jin daɗin zaman aure, ko kuma akwai yunwa, akwai fatara, akwai rashin samun abinci, wannan abin yana shafan girman yaron, yana shafan kwarin halittarsa, ka yana shafan hatta kwakwalwa da basirar yaron. Ku mata ne duk kun fi mu sanin wannan. Saboda haka abinda uwa take ci ta sha da iskar da take shaka, shi yaro yake shaka shi ma. Allah ya kyauta. Sai ya ci gaba da cewa wai idza lam yakun al-mar'atu hamilan wala murdi'an baqiya hadha ad-damu la musrifa lahu kula masrifa lahu fa yakhruju fi awqatin ma'luma. Idan babu ciki, babu wani abu da ke cikin mahaifar, shine sai ya dinga fitowa. To me yake sa cewa idan tana da ciki ba zai fita ba? Abinda yasa, saboda hormones din sun canza. Kamar yadda mata suna zuwa yanzu su yi dabaru ai na hana daukan ciki, a yi musu wasu allurai ko a sa musu implano ko a yi musu kaza ko a yi musu kaza, ya juya musu hormones. Hormones su ne kwayoyin halitta wanda suke yawo a jikin mata, maza ba su da su. Kowa da irin halitta da Allah ya mai, tun farko halitta Allah ya mata daban da yadda ya maza. Shi yasa duk wanda yake cewa sai ya mai da su daya, rigima yake so ya jawo kanshi da Allah, Allah bai yi su daya ba. To waɗannan kwayoyin halittar da zaran mace ta yi conceiving, ta ɗauki ciki, to za su canza. Shi yasa za a ga ta daina yin al'ada har tsawon watanni tara. A lokacin da za a ga tai al'ada ma, to za a hankali zai tashi, za a fara daukan cewa to ko bari ne ko wani matsala ne, abinda ake cewa treating abortion, yuwar ta yi bari. To shi yasa, saboda canjin kwayoyin halittar da ke jikinta, shi yasa za ki ga komai ya burkice mata. Wata tawaye gari tana son warin bayan gari, wata tawaye gari tana cin ƙasa, wata komai aka taba ta ce kuka, ce ta abu iri daban-daban na rashin daraja iri-iri gashi. Allah ya kiyaye, sai dai ai ta hakuri tsawon wata tara. Ta ce tana son kaza da an kawo, ta ce ba ta son ganin irin shi, ko ta ce ba wannan ba. Ta ce za ta ci masara gashashiya, an kawo ta ce a ƙonanniya take so, wadda ta yi gawayi. Sai dai a mai wadda masarar ta ƙara ƙonawa kenan ko? To Allah ya saka muku da alheri mata. Kuna ƙoƙari sosai. Yace tu'rafu bil adati aw daura shahariya, haila ana ce mata al'ada ko kuma a ce ad-dauratu shahariya. Wasu malamai suna ganin ba a kiran haila da sunanta, saboda yana cikin kamar wato abinda yake so a saya, abinda ba a so a fara, saboda akwai kunya a ciki. Amma Aisha radiyallahu anha tana cewa kamar yadda yake cikin Sunan Kubra na Baihaqi, tace ku kira haila da sunanta da Allah ya kira ta, kuma Allah ya kira ta da sunanta. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tadilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhun. Tunda Allah ya kira ta da wannan sunan, ya nuna cewa fadan sunan ba laifi bane, sai dai idan a cikin al'adunmu da muke rayuwa ana so a sakaya, to yafi kyau a sakaya. Wato akwai kalmomi da yawa a cikin shari'a wanda ba a fadan su gundarun su, sama abin da shafi mu'amala aure, abin da shafi zamantakewa, abin da shafi alaƙar ɗa namiji da mace, to ba a so ana fadan su haka, ana fadan su ƙarara, baya nuna mutunci ko alkunya. To ita haila ana iya faɗi da inda shari'a ta faɗa, Allah ya ambata. Amma idan an saka ya an ce al'ada ko an ce ad-daura shahariya, wato abin nan juyin wata ko baƙon wata ko wani abu makamancin haka da kuke faɗa, to duka babu laifi ana iya faɗi. To wannan shine ma'anar haila a takaici. Haila tana matsayin na farko alama ce da ake gane mace lafiyayya ce ta fuskar, za ta iya ɗaukan ciki, za ta iya haihuwa. Duk matar da ba ta haila regularly, ba ta haila akai-akai, to ko dai ba ta da lafiya idan cikin shekarun da ya kamata ta yi ne, ko kuma ƙaramar yarinya ce in ba ta kai shekarun ba, ko kuma ta riga ta tsufa, ta kai menopause, ta wuce lokacin ɗaukar ciki kenan. Da haka haila alama ce akan cewa mace lafiyayyen mace ce da za ta iya ɗaukan ciki ta haihu. Sannan har ila yau tana daga cikin hanyoyin da ake lissafi don gane idda, kamar yadda Qur'ani ya ambata, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in. Ana lissafin idda da shi ga mata wanda suke masu al'ada. Sannan haila yana cikin cikar ƴa mace, duk ƴa macen da ba ta haila, to ita a cikin mata ma na ƙasa ne. A cikin mata a ce ba kya haila, to ba abin takama ba ne ki ce aini sallata nake kullum lafiya, domin haka annabi ya ce Aisha, haka Allah ya tsara wa mata. Sannan kuma shi yana ɗaya daga cikin dalilai da Allah ya fifita maza akan mata, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mata, da ya ce ku kuna da naƙasa a addininku da hankalinku, sai ya ce musu alaysa idza hadat ihdakunna la tasumu wa la tusalli, ashe ɗayanku tana jinin al'ada, ice ko ba ta azumi kuma ba ta sallah. Suka ce ƙwarai kuwa. Sai annabi ya ce fa zalika nuqsanu diniha, to ai wannan tawaya ne a cikin addininta, domin dai kwanakin nan da baki azumi baki sallah ba za a baki bonus din lada ba, babu lada, duk da babu alhaki tunda Allah ne ya kaddara, amma ba za a ce a baki ladan sallolin da baki ba. To wannan yana cikin abin da maza suka fifici mata ta wannan bangare. Sannan har ila yau haila tana da hukunce-hukunce da yawa da shari'a suka bunshi. Daga ciki kamar yadda muka faɗa, akwai idda. Idda domin lissafin ƙarewa aure da tabbatar da cewa babu komai a cikin mahaifarta, istibra'i kenan. Sannan akwai wato hukunce-hukunce da suka shafi sallah, suka shafi azumi, suka shafi aikin haji, suka shafi mu'amala aure da shiga masallaci da taba alqur'ani
duk waɗannan hukunce-hukuncen suna da alaƙa da wannan jini na al'ada da mata suke. Ya kamata a ce mata, musamman iyayenmu mata daga cikin ku malamai, ku yi ƙoƙari ku fahimci karatun haila da kyau, ta yadda za ku dinga yi makanku karatun. Duk yadda namiji zai bayanin haila, to bayani ne kawai na tsince-tsince na iya abin da ya karanta, amma aka samu mace malama da ta san karatun a musulunci, watakila kuma ta san shi a karatun boko, kamar karatu na kiwon lafiya ko gynecology ko nurses ko wani abu makamancin haka, to za ki ga za ta fi iya bayani, kuma mata za su fi iya sakin jiki da ita ma za ta fi iya sakin jiki da su. Amma duk karatun da namiji zai yi ta wannan, sai dai a yi haƙuri. Tayu zai faɗi wata maganan ma, wata mata tana ji za ta ji kuskure ne ma, ko ta ji ya saɓa wa abin da ita ta sani, saboda kowace mace na iya kasancewa hailata ta bambanta da ya wata. Duk da yake akwai abin da yake mata sun yi tarayya a cikinsa, alal misali mafi yawan kwanakin hailan mata shi ne kamar da Annabi faɗa, kwana 6 ko kwana 7, kwanakin tsarki kwana 23 ko kwana 24. Sannan akwai kuma kamantakekeniya da mata suke da juna, gwargwadon inda suke rayuwa, ma'ana matan yanki kaza za a samu yanayin jininsu ya yi iri ɗaya, saboda yana da alaƙa da yanayin zafi ko sanyi ko irin abincin da ake ci a garin ko irin ruwan sama da ake yi ko irin zamantakewar da ake, yana da alaƙa da shi. Sai a ga kuma wani garin su kuma nasu ya bambanta, misali na Larabawa zai bambanta da na baƙaƙen fata 'yan Afirka, ko ya bambanta da na Turawa irin wuraren da ake sanyi da yawa ɗin. Zaku kuma matan da suke da alaƙa da juna, mahaifiya da ɗiyarta da jikarta da ya da ƙanwarta, ka iya tarar da cewa su ma suna da kamantakekeniya da juna wajen yanayin jini ko yanayin istihaba ko yanayin abin da ake cewa menstrual pain, rashin lafiya ko cututtukan da ake kullewa ciki ko makamancin shi. Za ki ga mace in tana haihuwar 'ya'yan biyu, to watakila a samu a cikin zuriyarta su ma suna haifa haka, 'ya'yanta ko jikokinta duk yana da kama da juna. Idan na yi kuskure fa ku gyara mu, duk wannan abu ne kawai da na karanta ko aka bani labari. Ina fata mun gane. Malam ya sake cewa as-sinnu alladhi yahtahidu fihi al-mar'a, wani shekaru ne mace take fara haila yaushe kuma take denawa? Galiban mafi yawan mata aqallu sinnin tahidu fihi al-mar'atu 9 sinin, mafi yawan mata shekarun da suke fara al'ada shekara 9. Kun ga wannan yana magana akan ƙasar su ne ta Larabawa. Na jin anan yana ɗan ƙara jinkiri fiye da haka, ko watakila a ce shekara 14 ko 13 ko makamancin haka, ila 50 sana. Na'am, shi ma yanayi ne. Watakila ma ba ta kai haka ba, kamar wato yanayin halitta ko irin ƙirar jiki ko irin rayuwar da ake yi ko abincin da ake ci, yana bambanta daga mace zuwa mace. Amma dai babu mamaki dan yarinya 'yan shekara 9 ta fara haila, ke uwarta sai ya zama kina kulawa dan ki koya mata yaya ake mu'amalantar wannan yanayi, dan ki gaya mata kuma yaya shari'a ta ce, ila 50 sana zuwa shekara 50. Kun ga yanzu a nan ƙasarmu, ƙasar Hausa, yana da wahala ka ga 'yan shekara 50 tana haila, yana da wahala. Yawanci daga shekara 42 da 3 mafi ƙurewa da 5 za ki ga ta daina jini, ta shiga menopause. Wata kuma tana iya ta wuce, amma ba sosai ba ne kamar yadda ya ce galiban. Saboda haka mafi yawan mata suna yin haila ne a waɗannan shekarun, daga shekara 12 har zuwa shekara 42 ko da 3, wato wata shekara wajen 30 tana yin wannan al'ada. To wannan su ne shekarun da ta iya child bearing, za ta iya haifan 'ya'yanta. Idan mace ta fara haila, ɗaya ne daga cikin muhimman alamun cewa ta zama mace munzilin balaga ta shari'a, dokokin Allah sun hau kanta daga wannan lokaci. Allah ya ce wallahi ya isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhurin. Allah ya ce matan da suke ya isna minal mahid suka cire rai daga ganin jinin haila wato saboda tsufa kenan saboda sun wuce shekarun in irtabtum idan kun shiga cikin kokontan lissafi fa iddatuhunna salasatu ashhurin za su yi lissafin idda da watanni yayin da mace mai jini take lissafi da jini ko da tsarki ita wadda ba ta yi ita kuma tana lissafi da watanni sai ta yi wata uku kwana 90 kenan idan a ce aurenta ya mutu sai kuma aka tarba ta yin haila sai ta yi kwana 90 to mata suna yin wata tambaya bari mu ambace ta nan akwai waɗanda suke kin yin haila ta ganin dama wato ta je an yi mata allura irin wannan da nasara ya kawo alluran family planning an yi mata na wata 8 ko na shekara cewa ba za ta ga jini ba har shekara sai kuma ta yi ta mijinta rashin kunya kuma ya sake ta Allah ya kyauta to yanzu yaya iddata shin tana cikin ya isna minal mahidi ko tana cikin salasatu quru tana cikin salasatu quru domin yanzu ita mai haila ce ko da taje a cire mata wannan abin jini yazo ko kuma ta jira har sai an shekara dindi jini yazo 1 2 3 sannan ta gama idda in ba haka ba har yanzu mijinta da yancin ya dawo da ita ai ta samu advantage ko ta samu advantage din cewa za a dade a hala asulhunta kuma za a dinga bata wurin kwana da abinci da sauransu da latadari da Allah Allah ya yuji su ba da zalika amra amma da me yake mata wannan musiba ta yi yawa a cikin iyalanmu mata a yanzu san yin amfani da hanyoyin hana haihuwa da an musu magana kuma su ce ai mazan ne suke sa su to Allah dai ya kyauta ba kyau dai mafi yawa ba kyau in dai ba akwai wani dalili karɓaɓɓe a shari'a ba ba kyau da haka ku kiyaye saboda haka wanda ba ta haila ba ta jira wata uku sai Allah ya ce wallahi lam yahidna da kuma macen da bata fara haila ba ya nuna cewa ashe macen da bata fara haila ba tana iya yin aure kenan tun daga shi har ta yi aure har Allah ya kawo mutuwa aure har ana lissafin iddanta saboda haka babu laifi dan an yi ma yarinya karama aure shari'a bata hana ba mutane ne yanzu suka tsana abin har suna challenging din nasoshin shari'a to wannan alama ce ta tabewa da bata Allah bai haramta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai haramta ba abinda dai kawai aka sani shine idan yarinya bata kai munzilin da zata iya mu'amala aure da namiji ba to wajibi ne a jira har ta kai wannan munzilin amma ko yarinya ce shekara 5 in yanci suka za su yi mata aure ya halasta in yaso ce zaman ta a gidansu shi ma mijin ya zaman shi a gidansu har sai ta girma da ana yin haka yi sai ki ga yarinya ta taso kawai ta ganta kawai da aurenta bata ma san da aka yi mata aure ba Aisha din da ake fara radiyallahu anha ai mun sha fada ko an sha karantawa shekara nawa aka yi mata aure shekara 6 kamar yar primary 4 kenan ko primary 1 eh ana tayin nursery din nan ana tayin nursery eh tace tana wasa da kawayenta kai aka ce mamman ta na kira tana zuwa aka ce ki shiga daki aka yi mata wanka aka sa mata kaya aka ce to an yi miki aure bata ma san ya yi aure ba kuma ga shawaran yayin albarka har yanzu ana labarin shi saboda haka kawai turawa ne suka kawo mana wani zancen banza aka sa wasu dokoki aka ce sai kaza kuma suka zama mana alaga kai Allah ya kyauta malam yace wallahi ya isna man balagna 50 sana wanda suka cire rai daga ganin haila sune wanda suka kai shekara 50 wallahi lam yahidna wanda ko ba su haila ba hunna sigaru duna 9 sune mata masu kananan shekaru ƴan yara ƴan kwailaye ƙasa da shekara 9 ahkamul haid hukuncen mace mai haila abu na farko yahrumu fi halil haid wata'uha fil farj a lokacin da mace take haila ya haramta mijinta ya sadu da ita saduwa aure li qaulihi ta'ala saboda Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan suna tambayan ka game da haila kul ka ce musu huwa adhan shi jinin haila jini ne wanda yake na kazanta saboda datti ne kuma a cikin shi akwai kwayoyin halitta
wanda za su iya cutar da mutum, za su sa mai cuta. Fa atazilun nisaa, da haka ku kaurace ma mu'amala da mata, fil mahidi, a lokacin kwanakin haidarsu. Wala taqrabuhunna, kada ku kusance su, hatta yatahurna, har sai sun tsarkaka daga jinin. Fa idza tatahharna, to idan suka yi tsarki, fa atuhunna min haythu amarakumullah, sai ku zakke musu kamar yadda Allah ya umarce ku. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, Allah yana son masu tuba da masu neman tsarkaka. Da can kafin musulunci, ba al'ummar Larabawa sun kasance idan mace tana haila sai a fitar da ita daga cikin gida. Akwai ɗakin mai haila, kamar yadda ake da ɗakin janareto ko ɗakin itace misali, ko ɗakin awaki, wani ɗaki mai datti, da can za a kai ta kwana har sai ta yi wannan kwanakin. Kun ga wannan wulakanci ne da rashin sanin darajar mace. Su kuma Kiristoci Nasara suka kasance su kuma ko mace tana haila suna yin mu'amala aure da ita, kuma har yanzu haka suke wannan kazantar. Allah ya tsare mu daga jahilci da kafirci. Musulunci ya gode tsaka-tsaki, ba za a kore ta daga cikin gida ba, ba kuma za a yi mu'amala da ita ba. Da haka za ta zauna a cikin gidanta, a cikin ɗakinta za ta yi abinci, za a yi mu'amalar yau da kullun da ita, mijinta zai raba kwana da ita ko da tana da abokan zama, amma dai babu mu'amala aure. Babu laifi dan ya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwanciya akan ce Sayyidina Aisha yana karanta Alkur'ani tana haila, yakan umarce ta ta yi unzugu kamar a ce a zamanance ta saka pad dinta, kuma su kwanta a cikin mayafi daya, irin kwanciyar mace da namiji ba tare da sun yi mu'amala ba. Da haka abinda ba a yadda ba kawai shine wannan mu'amala ta aure, dan kuma akwai cutarwa. Ana cewa wai idan mutum ya yi mu'amala aure da mace mai haila da dauki ciki shi ta take haifan zabaya, an san zabaya ai ko, to wannan ma zance ne kawai na kanzon kurege. A kimiyance mace mai haila ba ta daukan ciki sab bai yiwa, amma dai shi wanda ya je mu'amala da ita yana iya daukan cututtuka na STDs, wato sexually transmitted diseases. Sannan kuma a shar'anci a musulunci duk wanda ya je wannan jangon din akwai kafara da aka daura masa. Wannan kafara ita ce wajibi ne ya yi istighfari ya tuba, sannan kuma ya sadaka da akalla nisfu dinar. Nisfu dinar ba rubu'u dinar ba, nisfu dinar kuma a yanzu darajarsa kamar rabin miliyan, kamar 500,000. A misali lissafin cewa rubu'u dinar 240,000 da wani abu ko, to shi kuma ɗayan in aka ce sau biyu, kin ga tambayar ne, in aka ce sau biyu to ya zama a wajen rabin miliyan kenan. To wataƙila ba sadaki matan ma bai kai haka ba, amma saboda ya kasa haƙuri na kwana ɗaya ya jajawa kan shi jangon, Allah ya kyauta. Sai malam ya ci gaba da cewa wa yastamiru hadha at-tahrimu ila an yanqati'a anha khurujud dami damil haidi, wannan haramtawa na mu'amala aure zai ci gaba da tabbata har sai jinin ya tsaya cik, wa tagtasilu minhu, sannan kuma ta yi wanka. Kun ga ai kalma biyu aka ambata, hatta ya tahurna, har jinin ya tsaya. Sai kuma aka ce fa idza tatahharna, bayan jini ya tsaya kuma ta yi wanka, wankan da aka sani da wankan tsarki. Wa yubahu li zawjil haidi an yastamti'a minha bima duna aljima'i fil farj, ya halasta ga mijin mace mai haila ya ji daɗi da matarsa amma banda saduwa a cikin al'aurata. Li kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, saboda annabi ya ce isna'u kulli shay'in illa an-nikah, ku aikata komai amma banda saduwa aure. Daka duk abin da ba wannan ba za su iya aikata kayan su. Rawahu Muslim. Abu na biyu, tatrukul ha'id, hukunci na biyu shine tatrukul ha'id sawma was salata fi muddati haidatiha, sannan mai jinin haila za ta bar yin azumi, za ta bar yin sallah a cikin wannan kwanakin. A wannan kwanakin ba za ta yi sallah ba, ba kuma za ta yi azumi ba, in watan Ramadan ne ko kuma wani azumi na nafila ko makamancinsa. Wa yahrumu alaiha fi'luhuma, haramu ne ta yi. Wala yasihhani minha, ko da ta yi to ba su yi ba. A ko da ta ce ita za ta yi azuminta to ba ta azumin bai yi ba ko ta yi. Sannan akwai kuma wadda za ki ga wai ita ko dai jahilci ko kuma saboda ka a gane tana jini, in an tashi za a yi sallah, ita ma ita tashi ta yi sallah a gidansu, ko kuma islamiya in an fito sallar al'asar ita ma kawai ta yi alwala ta yi sallah wai ka a gane tana jin kunya ta yi ba abin kunya bane ai ba cikin shegi bane ba sata kika yi ba abu ne na al'ada kuma duk wanda ke gani cikin maza tana yi abin da yasa aka hana yin azumi shi azumi ai asali baya buƙatar sai da tsarki domin ana iya wayar gari ma da jinin al'ada da jinin da janaba ai azumi amma me yasa aka hana mace mai haila yin azumi saboda ana tausaya mata jini na fita daga jikinta akwai yiwuwar ta yi rauni da kuma azumi zai iya ƙara mata rauni shi yasa da jinin haila da jinin haɓo suna suke iya karya azumi abin da yasa aka hana sallah kuma saboda ita kuma sallah ba ta yiwuwa sai da tsarki ita kuma mace mai haila tana da kari tana da babban kari ba ta da tsarki saboda haka ba za ta yi sallah ba amma kuma an yafe an ce ko ta yi babu amma kuma an yafe mata wajen ramuwa akwai abin da za ta rama akwai kuma wanda aka yafe mata duk kauli sallallahu alaihi wasallama saboda annabi ya ce wa mata alaysa idha hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum mun ji wannan hadisi a baya ko mutafaqun alayhi fa idha tahurat al ha'id fa innaha taqdi as-sawma wa la taqdi as-salata idan mace ta tsarkaka daga jinin haila to za ta rama azumi amma ba za ta rama sallah ba azumin da ta sha na ramadana a daidai waɗannan kwanaki ko wani azumi na dole kamar na kafara ko na kafarar rantsuwa ko makamancinsa to wannan za ta rama amma salloli ba salloli babu ramuwa shari'a ta yafe mata ramuwar sallah watakila aka ce saboda kamar yadda zamu zo mu ji saboda sallah tana mai mutuwa kullum yace li kauli Aisha ta radiyallahu anha Aisha tana cewa kunna nahidu ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance mu mata muna yin jinin haila a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kunna nu'maru bi qaba'is sawm sai a ce mana mu rama azumi wala nu'maru bi qaba'is salati ba a cewa mu rama sallah annabi ne kawai yace musa wani ne yazo daga kasar Iraki sai ya tambaye ta ko wata mata afwan ta tambaye ta me yasa aka ce mai haila ta rama azumi ba a ce ta rama sallah ba duba i zuwa ga cewa ai sallah ta fi azumi muhimmanci ko sai ta ce mata to ko ke ya kalaka ta ce tace ani ba ya kalaka ta ba ni dai kawai ina tambaya ta to haka aka umurce mu mun kasance muna yin haka din amma sai a ce mu rama sallah azumi kan mu rama sallah to haka azumi shi ana ramawa kuma ana so ki saurin ramawa da zaran an shiga watan Shawwal ko Zulqa'ada dinnan da muke ciki ki maza kirama ba daidai bane abinda mata kuke yi bayin Allah har a ce Sha'abana ya zagayo wata bata rama azumi wallahi ku tsoron Allah ba kyau kai wata ma yanzu bata rama ma na bara waccan ba ana bin ta haihu sai ta tambaye Malam Mahmuda yanzu ya za a yi kenan an ce kaza duk ba daidai bane da zaran an sha ruwa ki marmaza kirama azumin ki in kina ramawa ma ɗaya yau ɗaya bayan kwana uku ɗaya komin abin da kike a ce ma duk wata ma ɗaya kawai zaki a ce duk wata ma zaki rama ɗaya ai ba zai kai azumi ba tunda dai wataƙila guda bakwai ne ko maximum ke Allah ya kyauta wal farqu wallahu alam anna salata tatakarraru bambancin da yasa aka ce a rama azumi ka a rama sallah saboda sallah kullun ana maimaita ta falam yajib qada'uha da haka aka ce kada a rama lil haraj saboda akwai wahala haka ce mutum sai ya rama sallar kwanaki bakwai yanzu kuma ga ta yau a ce kullun in kika yi azhar sai kin sake yin azhar guda bakwai ko ki sake yin guda uku gobe ma ki sake yin uku watakila wata daga nata ne yin sallar ba gaba daya dama sallar mata ganin wada'i ne dama a kodin tana wani hidimar ta bata damu sai ta yi sallah bai ta gama sakin dan waken ta gaba daya ko ta gama sai da awaranta sannan ta zo can bayan sallar magriba ta yi azhar ta yi la'asar ta yi magriba ta ce to an jima bari in ja tarbi an jima na yi isha ba ku ke yi ba to ba kyau wannan ki dinga yin sallah akan lokaci ina fata mun gane wal mashaqqa akwai wahala fi dalika wajen ramuwar sallah bi khilafi siyam amma azumi bai da wannan mashakka wajen ramuwa saboda shirin da za a rama shi kadai za a yi abu na uku a cikin kunce-kunce mace mai haila wa yahrumu ala al-ha'idi massul mushaf min ghairi ha'il
ya haramta ga mace mai haila ta dinga ta dauki alqur'ani cikakke sai dai akwai wani abu tsakaninta da alqur'anin kaman gafaka ko wani kyalle ko jaka da ake daukan shi ko na makamanci haka liqaulihi ta'ala saboda Allah ya ce la yamassuhu illa almutahharu bab mai taba alqur'ani sai almutahharu din da yake wannan aya malamai sun yi maganganu akan ma'anarta tantance ma'anarta kuma shine almutahharun sune mala'iku su mutane ba mutahharun bane mutatahhirin ne amma dai kamar yadda malam zai ambata ijma'in malaman musulunci ne cewa mace mai haila kada ta dauki qur'ani cikakke in ya zama dole sai dai juzi zaka mu kiyaye tunda daga baya an taba mata fatawa da take nuna halasci amma gaskiya wannan fatawa ce take shadda bai ta ce abinda malamai suka yi aiki da ita a baya ba saboda haka idan ke malama alqur'ani ce ko makaranci alqur'ani ko daliba alqur'ani wanda ya zama dole a waɗannan kwanaki zaki mu'amala da alqur'ani sai ki samu juz'i wanda bai cika ba idan ko zaki dauki cikakke to yanzu kin dauke shi ne a cikin wani abu kaman jaka ko wani abu makamanci haka babu kyau lima fil kitab alladhi katabahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li amr ibn hazm la yamassul mushaf illa tahir saboda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata takarda da ya rubuta ma amr ibn hazm da ya aike shi zai je wa'azi daga cikin kaidojin shine wa Allah ya masal qur'ana al mushaf illa tahir kada wanda ya taba alqur'ani kada wanda ya taba alqur'ani sai mutumin da yake da tsarki rawahu an-nasa'i wa ghayruhu nasa'i ya roto shi da wani sawa huwa wannan karatu yushbihu at-tawatura litalaqqi an-nasa lahu bil qabul yayi kama da a ce abu ne mutawatir wato wanda ba a bukatan sai an fada hujja saboda duk duniyar musulunci ta yadda da wannan ka'ida cewa mace mai haila ba ta daukan alqur'ani cikakke haka wannan shine asali akwai maganganu wadanda ba wadannan ba bazan kawo muku su ba dan ba mahallin aita takwaikwayo akan su bane qala shaykhul islam ibnu taymiya rahimahullah madhhabul a'immatil arba'ati annahu la yamassul mushafa illa tahir ibnu taymiya Allah ya gafarta masa yace mazhabin malaman musulunci guda hudu Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad wadannan malaman guda hudu sune a'immatul madhahibul arba Allah ya gafarta musu Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit Malik ibn Anas imamu darul hijra al-imamu Shafi'i Muhammad ibn Idrisa da kuma al-imamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su wadannan malaman dukkanin su a fatawar su cewa mace mai haila ba ta daukan alqur'ani cikakke wa amma qira'atul ha'id lil qur'an to amma karanta alqur'ani min ghairi mathl mushaf ba tare da rike alqur'anin ba fa hiya mahallu khilafin bayna ahli al-ilm malamai sun yi sabani game da wannan wasu suna ganin za ta karanta muhaddaciya ce tana so ta yi muraja'a ko za ta bayar da hadda ko na makamanci haka suna ganin babu laifi ta yi wannan karatun dan katta je ta ba haddata ta lalace ko ta samu matsala wallahu a'lam yace wal ahwatu annaha la taqra'ul qur'ana illa inda darura abinda yafi in ba ya zama dole ba to katta karanta alqur'ana nan sai ya zama dole kama idza khashiyat nisyanahu kaman tana tsoran wato zai haddata ta lalace so da shi qur'ani kuma ka bar shi da kwana dai zai yi barinka da wata daya kama kawai da za ta shiga wata musabaka sai a jinkirka mata nata musabakan ko kuma kawai ta yi hakuri ta yi withdrawing daga musabaka ai ba dole bane ko kuma kawai dan za a ji wani irin yanzu yan gayu suna kida ustadai kuma suna umsiya ko da ake yin allo biki to an je umsiyan nan in kin san kina da larura sai ki koma gefe ba dole sai ki karatu sai ki koma gefe ki ta chatin da saurayin ki shikenan su kuma suka umsiya su Allah ya kyauta wallahu alam abu na hudu shine yahrumu alal ha'id at-tawaf bil bait mace mai haila in ta je aikin haji ko umara sai haila ya zo mata to ba za ta yi dawafi ba za ta kewaye ɗakin Allah da ake yi a Ka'aba ba har sai jinin ya tsaya
idan jini ya daya sai ta zo ta yi an tambaye al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen anan ma akwai matan da yanzu su je aikin haji ko umara idan suka lissafa cewa jini zai zo musu a wannan kwanakin tunda kowa ta san sanin jinin ta yake zuwa yi ko to sai su je su sai magani sai su sha wanda zai hana haila zuwa har su je su gama aikin hajin su lafiya lau ko umara su ko sai azumin sa na Ramadan lafiya lau to sai aka tambaye Malam Uthaymeen ina hukuncin matar da ta yi irin wannan abin to abin da malam yace shine ya halasta za a iya yi amma da sharadi ya zama maganin baya cutarwa to kuma galibin waɗannan magunguna suna cutarwa saboda haka gara ki bar ɗabi'arki yadda Allah ya yi tunda kuma musulunci ya tanadi hukuncin ire-irenki Aisha an je aikin hajji ita da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna zaune a masauki kawai annabi ya ga ta fashe da kuka yace menene anafisti jini ne yazo miki tace eh yace ki hakuri ki shiga ki yadda masu aikin hajji suke yi amma idan mun je maka kada ki yi dawaki idan kin gama haila ki sai ki gaya mu ta gama haidata ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya hada ta da dan uwanta Abdurrahman yace ka kaita bayan gari inda yake cewa Masjidu Aisha ta dauko harama ta shigo makka to ta yi dawafin ta na umara yanda kowa yake saboda haka akwai tanadin da musulunci yau mace in ta yi haila a lokacin umara ko aikin haji ko in ma ta haihu duka akwai wannan tanadin ba a bar ta cewa babu tanadi yawanci kuma alhazanmu ne suke kawo matsala misali yanzu kuma alhazai za ta ce ba ta daukan mace mai ciki ta tafi aikin haji to shari'a dai ba ta hana a suna jin tsoron wahalar da za su sha ne ko kudin da su kashe miki ne ko na abu makamanci haka amma za ki tafi a international Allah ya miki wadata ba wanda ya hana a shari'ance sannan kuma ma akwai matan da in suna da ciki ma su sun fi jin ma karfin jikinsu ma wata malalaciya ce ko kuma tana da gata ta kwanta shame-shame kamar ta an yi hatsarin mota da ita komai sai an taya ta wata kuma za ta tashi kaga tana ta harkokinta ba haka bane saboda haka idan ke mai irin wannan kwazon ne da karfi sai ki riki ta harkaki akwai mata da ko haihuwa ma za ta tana cikin wanke-wanke za ta shiga daka ta haihu ta fita cigaba da wanke-wanke ta ina gaya muku wannan a saurara sai ya ce a liƙauri sallallahu alaihi wasallam ya Aisha lamma habat annabi ya ce ma Aisha lokacin da ta yi haila if ali ma yaf'alu alhajju ghayra alla tatufi bil baiti hatta tatuhuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki aikata duk abinda mai aikin haji yake aikatawa ghayra alla tatufi bil baiti banda dawafi hatta tatuhuri sai kin yi tsarki muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi da haka zaki sa haramaki ta zuwa aikin ta zuwa ta shiga fita ranar 8 a tafi da ke mina daga mina a wuce arafa a yi tsayuwa arafa a dawo a yi ifada a taho a yi jifa na farko to idan za a taho makka a zo a yi tawaful ifada afwan nace a ifada a yi jifan farko a yi a gangaro zuwa abin nan kenan jamarat to daga jamarat inda ake jifan shedan na ake gangarowa zuwa ifaba a zo makka thumma afidu min haisu afadan nasu a zo a yi dawafi a yi sa'ayi a yi aski a yi sallah raka'a biyu sai a koma mina haka masu aikin haji suke ko to ke ne aikin haji da kike da jinin haila daga wannan a wurin jifan shedan nan jamarat sai ki koma masauki a mina ki zaman shi har sai an yi duka kwanaki uku nan an gama idan an zo makka sai ki dawaful ifada ɗinki bayan ki yi tsarki to kamata yayi a ce wacce ta samu wannan matsala ya zama hukuma alhazai sun sani saboda koda idan wata jininta bai tsaya ba sai ranar tafiyar ta yayi jirgin ta yayi to ya kamata su canza mata jirgi ne amma mata suna samun kansa a cikin wannan damuwar wata sai lokacin tafiyar ta shedul ɗinta na dawowa gida yayi kuma har yanzu bata tsarkaka ba tara sai da zata yi wata ma haka take zuwa tayi dawafin da jinin kuma haramun ne to ya kamata a ce hukuma alhazai ko ejen na umara suna da provision na wanda za a canza mata booking dinta ko a canza mata shedul din jirginta saboda ta jira sai ta yi tsarki ta yi dawaful ifada dinta sannan ta taho gida Allah ya tsare mala'ika ku kai yawa
yawa ina ga kai yawa ya isa ka to bari mu dakata nan insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.